ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم نرانا الأربعاء يرجوت رمضان شكرا شريف وجاد تريه وجود أربعين دقوم ونتقول إليه تشرق وتوقوت شكرا شريف وجود أنهر يزيو سام جيكا ودكراتو أولا زاوية زاوية شكالي وموتا مالجي نشيلان في اللباء وكدولا ما أتفيا برة فضلت سام داش آية تقوم شاديو معلم ثاني موتا مالجي شيزي جابكي شيخ خضر عبد الله مرايا شيني زيمان فسرا
أكرمكم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عرفوا فقل أنذرتكم سائقة مثل سائقة عاد وثمود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. يا رسول الله ka gayawa waɗannan kafirai na Makka da sauran kafiran duniya bayan duk wannan bayani da aka yi musu na abinda na halitta in ji Ubangiji halittar duniya da abinda yake cikinta a cikin kwana hudu, halittar sammai da abinda yake cikinsu a cikin kwana biyu. To bayan duk wannan bayani kayi musu bayani ne wanda yake nuna cewa lalle akwai Allah, kuma lalle Allah yana da cikakken iko akan komai, kuma shi kadai ne. To duk da wannan bayani da kai musu ya Rasulullahi, bayan kayi musu wannan bayani, fa in aradu, idan suka kauda kai daga yadda cewa akwai Allah, suka kauda kai daga cewa Allah shi kadai ne abun bauta, suka kauda kai daga cewa kai manzo ne na Allah, ni ne na aiko ka wurin su, idan suka yi haka ya Rasulullahi, faqul, ka ce musu, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud, ina muku gargadin wata azaba mai halakarwa wacce take kama da tsawa saboda tsananin wato bala'inta, irin fatankwacin azaba mai halakarwa wacce aka aika wa Adawa, mutanen annabi Hudu, da kuma Samudawa, mutanen annabi Salihu. Aya tana nuna mana cewa wato ya Rasulullahi, ka gaya musu ba su ne farkon waɗanda suka ƙaryata manzo ba, kafin su dai an yi manzanni da yawa. Daga cikin waɗanda aka yi ga maƙotansu nan su mutanen Makka, ga Samudawa nan, ga Adawa, da suka ƙaryata annabi Hudu alaihi salam, su Adawa an halakar da su. Samudawa da suka ƙaryata annabi Salihu an halakar da su. To saboda haka ka gaya musu, su ma idan suka ci gaba da ƙaryata ka, ba su imani kuma cewa akwai ni ba, kuma ina da cikakken iko, kuma ni kadai ne in ji Ubangiji, idan ba su yi haka ba, to abinda ya samu Samudawa da Adawa zai same su. Wato nan saboda makun namu azubi na hatana ba su rasula, Allah ya ce mu ba mu kasance zamewa ko waɗannan mutane azaba ba, sai mun aika musu manzo. To nan an aikowa da mutanen Makka da sauran kafiran duniya da duniya baki daya, an aiko mata manzo. To kuma ana gaya musu cewa kafin su an yi wasu mutane. Irin wannan sako na Allah da wayancan mutane suka yi fatali da shi, ba su ci riba ba, an halakar da su ne. Misali ga Adawa da Samudawa. Sannan ku dinnan mutanen Makka kuma in ba ku yi ba ana tsoratar da su ne, in ba ku yi ba abin da zai same ku kenan. Wato aya tana nuna mana duk laifin mai laifi kai masa bayani. In ya karɓi abin nan ga fa'idar da zai samu, in ya ƙi karɓa ga rashin amfanin da zai samu. Ubangiji yana koya mana wannan a cikin Alƙur'ani. Nan an kawo Adawa ne saboda kusancinsu da mutanen Makka, domin wato ba kusanci na gari. Domin waɗannan Adawa an yi su ne a Hadramaut. Hadramaut yau tana cikin ƙasar Yemen. Ƙasar Yemen tana da abun da ake kira kamar munan jihohi. Najeriya muna da jihohi 36, sannan muna da babban birnin tarayya. To ita ƙasar Yemen tana da jihohi 21. Jihohi 21, sannan tana da wani abu wanda magajin gari ne yake shugabantar wurin, shi bai kai matsayin jiha ba. So in ka hada duka guda 22 kenan. To daga cikin waɗannan 22 akwai Hadramaut. Hadramaut a nan aka yi Adawa, saboda haka Yemen tana kusa da Makka. Hadramaut kuma yanki ne na Yemen. Balaga mu'jaza al-Qur'ani kenan. To shine yake nuna musu ga wasu mutane kusa da ku Adawa, ku mutanen Makka. Sun kafircewa annabinsu, annabi Hud alayhi salam, an halakar da su. An kawo azaba mai halakarwa saboda tsananin ta kai kace tsawa ce ta halakar da su. Anan Hadramaut. Samudawa mutanen Annabi Salihu su karewa ma yanzu suna cikin kasar Saudi Arabia, Madainu Swali. A kasar Saudi Arabia ta yanzu tana da lardi da ake kira wato lardin Madina. Daga cikin lardodinta tana da larduna guda 13. To daga cikin lardunan akwai abin da ake kira lardin Madina. Lardin Madina kuma yana da abubuwa wanda zaka ce kaman jiha guda 7. To daga misali akwai Badar tana ɗaya daga ciki, akwai Yambu tana ɗaya daga ciki, akwai ainihin birnin Madina shi ma yana daga ciki, su 7 ne dai. To sannan akwai inda ake kira kuma Al-Ula. To wannan Al-Ula, to gurin da aka yi mutanen Annabi Salihu yana yanzu ƙarƙashin mulkin Al-Ula. Ita kuma Al-Ula tana lardin Madina, wanda yake da wurare kaman a ce jihohi guda 7. Saboda haka suna kusa da mutanen Makka kenan su Samudawa. Gashi ma yanzu ƙasar su guda ƙasar Saudi Arabia. To shi ne Allah ya kawo wayannan domin ya musu misali. A nan akwai darussa da yawa. Wato ko yaro ne zai zuwa makaranta, ka zaunar da shi ka ce ka ga abinda baban wane yawa wane ko kan zai zuwa makaranta ko, sai ka nemi a makotanku kila akwai wani yaro da zai zuwa makaranta amma an ɗau mataki a kansa. To sai ke wa yaranka ko yarka faɗa da shi cewa kai ma in ka ci gaba da rashin zuwa makaranta abinda zan maka kenan.
ina fata an gane shine yana ɗaya da cikin hikimar da Allah subhanahu wataala ya kawo Adawa da Samudawa a nan, domin mutanen Makka ta hanyar sababin nuzuli su ake wa fada, su ake wa gargadi cewa in ba ku imani ba fa ga abin da zai same ku. To sai aka kawo musu mutanen da ke makwabtaka da su, cewa wannan ba a nesa suke da ku ba, ga abin da ya same su, kuma in ba ku yi ba fa irin wannan abin ne zai same ku. Na'am.
إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون.
إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Wato, izda'ar humar rusulu da Adawa da Samudawa lokacin da aka halakar da su ɗin shi ne izda'ar humar rusulu, lokacin da manzanni suka zo musu, min bayni aidihim wa min kalfihim, a gaba gare su da kuma bayansu. Mana kafin su Samudawa da Adawa manzanni sun zo, sannan kuma bayan Adawa da Samudawa manzanni sun zo. Ma'ana Ubangiji yana nuna cewa gaba ɗaya sun ƙaryata manzannin Allah. Saboda me? In ka ƙaryata manzo ɗaya, to ka ƙaryata dukkan manzanni 313 ɗin nan. To su sun ƙaryata Annabi Salihu, wato su Samudawa. Su Adawa sun ƙaryata Annabi Hudu alaihi salam. To shine Allah, domin ya nuna matsayin manzanni, cewa in ka taba ɗaya fa duka ka taba, sai ya ce lokacin da manzanni suka zo musu a gaba da su da kuma bayansu, ma'ana kafin a yi su da kuma bayan an yi su, lokacin da manzanni suka zo musu, izjaduhumur rusulu. Samudawa manzo ne guda ɗaya ya zo musu, shine Annabi Salihu. Adawa manzo ɗaya ne ya zo musu, shine Annabi Hudu, amincin Allah ya tabbata a gare su. Amma sai Allah ya ce lokacin da manzanni suka zo musu. Me wannan yake nunawa? Haɗin kai cewa da zaran an ƙaryata manzo ɗaya, to dukansu aka ƙaryata. Izja'alhumur rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah. Dukko manzannin sun ce musu ne, kar ku bautawa kowa sai Allah, kada ku bautawa kowa sai Allah, alla ta'budu illa Allah. Annabi Hudu alayhi salam ya gaya wa mutanensa Adawa cewa kar su bautawa kowa sai Allah. Annabi Salihu alaihi salam ya gaya wa mutanensa Samudawa cewa kar su bautawa kowa sai Allah. Kalu, sai kafiran suka ce, wato Samudawa suka ce wa Annabi Salihu, Adawa suka ce wa Annabi Hudu alaihi salam, law sha'a rabbuna, da Ubangijinmu ya so aiko da manzanni, la anzala mala'ikatan, wallahi da ya sako da mala'iku ne. Ku din nan ba manzanni ba ne, domin mutane ne irinmu. Saboda haka da ya so ya aiko manzanni, to babu shakka da mala'iku zai aiko, mala'iku zai sako da su daga sama su zamana suna gaya mana wannan magana ta cewa kan mu bautawa kowa sai Allah. Wato nan da hikima suna ƙaryata manzannin. Mutanen Annabi Hudu sun gaya mai haka cewa da Allah ya so ya aiko manzo zuwa wurinmu, ba kai zai aiko ba, da sai ya aiko mala'ika. Ya za a ba mutum manzanci? Me bambancin mu da kai? Suma mutanen Annabi Salihu suka gayawa Annabi Salihu, aka Samudawa kenan, da Allah ya so ya aiko mana manzo ba kai zai aiko ba dan kai mutum ne irin mu, saboda haka da mala'ika zai aiko. Law sha Allahu la anzala mala'ikatan fa inna bima ursiltum bi kafirun, fa inna, saboda haka lalle mu kafiruna mun kafirce bima ursiltum bihi, da abinda aka aiko ku din nan da shi na fadakku, wato ba wai sun yadda da manzancin su bane, izgili suke musu. Wannan abinda kuke cewa an aiko ku to mu mun kafirce mun yi bara'a ba ruwan mu da shi, dalilin su shine mene? Da Allah ya so ya aiko manzanni, mala'iku zai aiko ba mutane ba, wato mutane ba su cancanci su manzanci ba a tunaninsu, mala'ika ne kawai ya cancanci ya manzanci. In ka tsaya ka duba sai kai kaman akwai alamun hankali a ciki, wato suna garin mutum irin su ya za ya zama manzo, tunda dai magana ake ta Allah, magana ta saƙon Allah, ai da sai ya aiko mala'ika kawai. Amma kai mutum garin mu guda da kai ka tashi ka ce kai manzo ne, Allah ya aiko ka, saboda haka mun kafircewa abinda aka aiko ku da shi din, mun kafirce. Amma idan kai nazari da kyau zaka ga wautarsu, dalla wa suke bautawa a wannan lokaci? Allah ko gunki? Gunki ko? To ga gunki sandararren abu ya ma cancanci uluhiyya a wurinsu, na fata an gane. Amma mutum khairul bariya bai cancanci manzanci ba, uluhiyya ta fi risala, wato kasantuwar zama Allah ya fi kasantuwar zama manzo, domin Allah shi ya kowa ya komai, Allah shi ke da manzanni, manzanni aikin Allah suke yi, Allah shi kadai yake bautawa domin shi kadai ya halitta. Amma manzanni kuwa Allah ne ke nada su, ke nada Allah babu. To ga gunki ma sandararren abu da suke sassakawa ko a ba su kyauta ko su saya a wurin su ya cancanci uluhiyya, ya cancanci ya zama Allah. Amma mutum wanda yake yana motsi, yana magana, yana yin duk abin da ya ga dama, shine fiye yi a cikin halitta, shi bai cancanci ya zama manzo ba. Na fata kun gane wutarsu. فإن أبي ما أرسلتم به كافرون. نعم.
فأما آد فاستكبروا الشرد بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآيات لا يؤمنون.
فأما آد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. تو آداوا da samudawa ubangiji ya ga mana a baya cewa ya halakar da su, domin har ya ga wa mutanen Makka ta harshen manzon Allah cewa idan suka bijire ba su yadda da wannan sako da ka zo da shi ba, zan kawo azaba mai tsanani mai kama da tsawa wajen halakarwa ta halakar da su, kamar yadda na halakar da samudawa, na halakar da adawa. To yanzu zai dauke su yi mana bayani akan su a takaice. Fa amma adun, amma su adawa fastakbaru sun yi girman kai, bayan an musu wa'azi, annabi Hud ya yi musu wa'azi, ya nuna musu cewa bai kamata suna bautar gunki ba, domin gunki bai halici komai ba, gunki ku ne ma kuka sassaka shi. Idan da Allah zai yadda wani abu ya bautawa wani abu, ai da gunki shi ne zai bauta mai shi, domin kai kai masa wahala, ko dai ka yi wahalar su saka shi, ko ka yi wahalar sayan shi, shi bai maka wahalar komai ba. To amma babu abin bauta da gaskiya sai Allah. To fastabaru, duk da annabi Hud ya musu wannan bayani fastakbaru sai suka yi girman kai. Me ya girman kai a nan? Shi ne wato mutum ya ƙi gaskiya. Ba wai ka ga mutum ka kau da kai shi ne girman kai shar'an ba. Abinda ake nufi da girman kai a nan shi ne yi wa gaskiya tawaye, bayan kuma ga hujja ta bayyana ba ka da hujjar da ta fi ta ƙarfi, sannan ka doge a kan wannan ƙarya taka, to ka zama mai girman kai kenan. Shi ne abin da ake nufi a nan. Da annabi Hud ya ce musu babu abin bauta sai Allah, Allah ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, so sun iya faɗin abin da gunkinsa ya yi ko da abu ɗaya? Ba su iya ba. Amma maimakon su karɓi gaskiyar da annabi Hud ya zo da ita, sai suka ƙi yarda. To wannan ƙin yarda da gaskiyar annabi Hud nan shi ne girman kan da suka yi. Sun yi wannan girman kai fil ardi, a ƙasarsu, wato Hadramaut. Amma sai Allah ya ce sun yi girman kai fil ardi a bayan ƙasa, wato an yi kawo al'am ne urida bihil qas, an faɗa abu gaba ɗaya amma ana nufin ɗan wani abu daga ciki ɓangaren shi. Wato Allah ya faɗi duniya a nan al'ard, amma yana nufin garinsu Hadramaut. Hadramaut kamar yadda na yi bayani a baya, sun yi girman kai a garinsu na Hadramaut da gairi alhaki, kuma ba tare da wani dalili ba, shi ne alhaku a nan. Ko yanzu mutum za ka ji ka yarda da ka san mun dai muna nan kuma bai da dalili, to wannan mutumin mai girman kai kenan. Saboda haka a nan sun kasa kawo hujja da za ta kayar da hujjar annabi Hud alaihi salam, amma kuma ba su yarda da abin da ya zo da shi ba a garin Hadramaut. Shi ne bigirin haq ba dalili. Waƙalu mana shaddu minna quwwa, kuma sun ce ma babu wanda ya fi mu ƙarfi. Wane ne ya fi mu ƙarfi? Ba wanda ya fi mu ƙarfi. Dalilin wannan magana cewa babu wanda ya fi mu ƙarfi lokacin da ba su yarda da saƙon da ya zo da shi ba, ba su yarda akwai Allah ba, ba su yarda Allah ɗaya ba ne, ba su yarda su bauta wa Allah ba, ba su yarda kuma su yi watsi da gumaka ba, su bauta wa Allah wanda ya halicci kowa, ya halicci komai. Sai ce musu to tunda ba ku yarda ba za a halakar da ku. Ka ce halakar da mu? Wane ne ya fi mu ƙarfi? Wai sai halakar da mu, ai babu wanda ya fi mu ƙarfi. Dalilin ne sa suka faɗa ka, na farko dai girman jikinsu. Girman jikinsu gajere a cikinsu yakan kai zira'i 60. Mai zira'i 60 a cikin Adawa to gajere ne. Ya za a yi ka gane girman zira'i 60? Mita ɗaya da ɗigo 143 shi ne zira'i guda. Mita ɗaya da ɗigo 143 shi ne zira'i guda. To mai zira'i 60 gajere a cikinsu, idan ka buga mita ɗaya da ɗigo 143 so 60, za ka samu a mita 68 da ɗigo 58. To yadda za ka gano girman nasu, ni ɗin nan da nake zaune a yanzu tsawona shi ne mita 1 da ɗigo 90 da wani abu, ban kai mita 2 ba. To in na kai mita 2, gajeren ba'ade shi ne wanda tsawon shi zai kai tsawona so 30. Wato gajeren gajere ne wanda yake da tsawon mita 68.58 centimeter 100 ko shine mita 1. Wannan lissafin masu sayar da yadi za su fi fahimtar shi da tela. To dogo ko a cikin su yakan kai zira'i 100, zira'i 100, zira'i 100 shine mita 114.3, wato mita 114 da centimeter 30. Kuma a ce mutum mita 100 yake da shi, ni kuma a ce mita 2 gare ni, to a ce iri na irin tsawo na a dora na sai an samu iri na 50, ya za ka ga mutum. Tsawon su kenan. To wannan Allah ya musu wannan, domin wanda ya fi tsawo a duniya katab ya zuwa yanzu, wanda ya fi tsawo wanda aka sani a wannan zamani shine Robert Wadlow. Robert Wadlow mutum ne da aka yi shi a kasar Illinois a America. Ya rasu a miladiya 1940, shi ya fi kowa tsawo a duniya har ya zuwa yanzu a wannan irin zamani. Amma kun san tsawon shi, shi ne yana da tsawon mita 2.72, wato tsawon shi kakab mita a centimeter 272 ne, mita 2.72. Amma an ka gan shi za ka ga tsawon shi. Na ce muku ni din nan mita 1 nake da 0.91 kuma 60. To wanda ya fi tsawo a wannan zamani shi ne mutumin da yake da tsawon mita 2.72. Yaya kake tunanin wanda ya kai mita 68.58? Har yanzu a wannan zamanin ba a samu irin Robert Wadlow ba a tsawo, amma tsawon shi ko mita 3 bai kai ba. Sannan bayan tsawo suna da ƙarfi, idan ba a da ya fushi in ya kafa hannun shi a dutse haka sai kunciko, iya inda ya tsinci suka tsaya, kaman kai ne ka samu kullun kosai, in ka taka hannunka a kullun kosai ka fuzgo haka, dala zai ma wahala ko kullun waina ko tuwon saman bita wanda yanzu aka kwashe. To ba da in ya fushi haka yake yi, da ya taba ya tsinci a dutse, iya inda ya taba din sai ciro shi kawai. Saboda wannan sai suke cewa mana shaddu min naquwa. Annabi da ya ce Allah zai kawo iska ta halakar da ku ne, sai suka ce iska Allah ma naka bai fi mu ƙarfi ba balle iska shi, a'udhu billah. Wato ka dubi sun gume mun mutum mai ƙarfi irin wannan, sai ka ce iska ce ma za ta halakar da shi, shi kai Allah ma da ya turo ka a faɗa ka ɗin ai bai kai mu ƙarfi ba, ai balle iska mana shaddu min naquwa, wane ne ya fi mu ƙarfi, wane ne ya fi mu ƙarfi? Ba wanda ya fi mu ƙarfi. Wa kanu bi ayatina yashhadun, su mutanen fama adin fastagbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashadda minna quwwa awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashadda minhum quwwa awalam yarau, shin basu sani bane أن الله الذي خلقهم للي الله نندي أهل تيسو هو أشد منهم قوة شيني واندي تيس كارفي نمكم هذا أتكاو أشد اسم تبديل بعد أمم مواجهة سوباني بس دون كارفي أولين الله باوي سنة دا كارفي باني الله يتيس كارفي الله شيني أيني كارفي اسم تبديل انتن أنام باينا كما أناشي باني kaman wajen akbar ne Allahu akbar ba wai akan faɗi cewa Allah shine mafi girma amma ma'ana Allah shine girma ba wani mai girma to nan kuma haka Allah shine mai tsananin ƙarfi ai ba wani mai ƙarfi ba wai suna ma da ƙarfi bane balle a ce Allah ya fi su ƙarfi وكانوا بآياتنا يشهدون sun kasance suna musu da ayoyinmu menene a ce yajhadu yana musu shine wato bayan an bayyana wa mutum hujjoji ga su karara shi kuma bai da komai sai ce mu da ba mu yadda ba dai har yanzu to wannan yajhadu kenan to haka suka yi mananan Allah yana nuna mana cewa annabi Hud ya bayyana musu da mu'jiza ya bayyana musu da hujja ya bayyana musu da aya su kuma ba su da wani hujja ba su da wata aya ba su da wani dalili amma duk da haka suka ƙaryata shi suka ƙaryata shi suka ƙaryata Allah wa kanu bi ayatina yajhadun wace irin ayoyi ne suka ƙaryata na annabi Hud alaihi salam wato mu'jizarsa kun ji da yanda tsawon sa yake kun ji yanda ƙarfin sa yake amma shi kadai a cikin sa yake gaya musu abinda suke yi ba shi da kyau bota gunki da suke ba kyau sauran abubuwa da suke na laifi ba kyau kuma shi kadai ne a cikin su amma duk da tsawon su da irin karfin su sun kasa mai komai wace mu'jiza ta wuce wannan yanzu kamar misali a ce kana yankin da mutane ke cewa a raba kasa din nan wata kabila wanda suna da wani abu wanda yake kira IPOB kai kadai a cikin su kai kadai sai ka miƙe cikin su ku wannan abu da kuke faɗa ba haka bane wannan tunani naku da ake kuke cewa a raba ƙasa ba haka bane dalla za su kyale ka akwai lokacin da fa a duniya aka yi wasu mutane sun sha ƙwaya ta hauka ba wai na giya ko na hauka na son zuciya sai su tsaya a kwatin ƙura su ce dole abinda za su ke so shi za ka zaɓa an yaka ko ba ya haka ba a wannan lokaci wanda ya zo ya dage ya ce shi ga abin da yake so zaɓa a wani guri mai zai haɗu da shi lokacin da wannan mutane suke cikin mayan son zuciya ɗin amma yanzu sun bibiyu fa an yi a duniya ko to a wannan lokacin sai a ce wani ya zo ya ce musu a bakin ƙura'arsu domin a lokacin saboda haukan son zuciyar wato har hada azar da la'asar suke tara a kwatiwe kai magu'i suka kawo wata ka'ida sabuwa a cikin addini shine a hada azar da la'asar saboda tsara ƙura'a ko ba haka ba a duniya ba an yi ba mu nan kasar dan muna da masu hankali ne ba a yi ba ko to a nan lokaci ka zo ka ce wannan abu da suke ba haka bane ya za ka haɗu da shi to ballanta na adawa mu'jiza ce ta annabi Hud alaihi salam ga su da ƙarfi ga su da tsawo kamar yadda na faɗa a baya amma yake gaya musu saƙon Allah kuma suka rasa yadda za su yi da shi ba mu'jizar da ta fi wannan mu'jiza a wannan lokaci وكانوا بآياتنا يشهدون نعم
فأرسلنا عليهم ريحا ثرثرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزي وهم لا ينصرون.
Yanzu irin wayannan mutane da suka hada azar da la'asar dan tsara ƙura'a a wancan wuri na duniya, yanzu masallacin ma an rushe shi babu gurbi. Su suka zabo abinda suka yazo rushe masallacin. Ko gobe ina za su tsaya uhu. Mu nan Najeriya mun gode wa Allah akwai masu hankali. Shi yasa ba mu samu irin wannan ba. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة اقصى وهم لا ينصرون. فارسلنا عليهم ريحا دعما النبو دياجا مسو الله بيكا وإسكا تحلق الدكو سكتي اي باب وان دي في مكارفي Allah ma da zai turo iska ai mun fi shi karfi auzu billahi in ji fadar su. To dama suna cikin fari, suna cikin fari, ana yunwa ba ruwa. Lokacin da Allah ya so halakar da su sai aka hada hadari, sai suna ta murna, haza aridun mumtiruna, haza aridun mumtiruna, suna ta murna. Wannan hadari ne zai mana ruwa, wannan hadari ne zai mana ruwa. Bal huwa mastajaltin bi rihun fiha azabun alim. Sai annabi Hud alayhi salam ya ce musu ba haka ba, ba hadari bane. Mastajaltin bihi, abinda kuke neman ya zo ne cikin gaggawa, azaba ce, ba kuna cewa ta zo ba. Rihun fiha azabun alim, iska ce wanda a cikinta ba ruwa bane, azaba ce mai raɗaɗi. Iska ce mai azaba mai raɗaɗi, sai iska ai babu yadda za iska ta halakar da mu, mun sha gaya maka. To suna faɗin haka, suna da raƙuma. Allah da hikimarsa irin raƙuman su irin daidai ƙarfinsu. Sai suka fara ganin iska na ɗiban raƙuma, yanda kasan ganye a in iska ta taho ka dinga ganin ganye a sama din nan, haka raƙuman su suka rike yi. Tunan sai wasu suka ce kai wannan iska fa za ta mana illa, tunda tana ɗaga raƙuman nan. Cikin hikimar Ubangiji, iskar ba ta fara ɗaga su ba, amma tana ɗaga raƙuman su don su gani. Ga raƙuma nan na yawo, inda ka san ganye in iska ta taso a yanzu ka ringa ganin ganye ko takardu, haka raƙuma suka ringa yi. Sai yanzu suka ce to yadda za mu yi, kowa ya je ya haƙa rami iya rabin shi, wato mai zira gajere mai zira'i 60 ya rami zira'i 30 sai ya shiga ciki. Kaga iska ba yadda za ta yi ta mana illa, idan iska ta wuce sai mu ci gaba da rayuwarmu. To sai Allah ya kawo iska ta dinga watsi da su, sai a ɗaga su a maki kan ya tarwatse, jikin ya tarwatse, sai ka gansu kaman kututturen dabino kawai. To shine nan Allah yake gaya mana farisanna alaihim rihan, su mutanen annabi Hudu sai muka aiko musu da iska sarsaran mai tsananin sanyi, kuma mai tsananin ƙara, mai tsananin tashi, yadda kake ji idan guguwa ta taso. To ƙarar wannan iska ta mutanen annabi Hudu, ƙarar ta yafi wannan. Sannan kuma abun mamaki, iskar mai tsananin sanyi kuma mai tsananin ƙara. Arsalna alaihim rihan sarsara, wato shine sarsara mai tsananin sanyi. Fi ayyamin nahisatin, mun aiko musu wannan iska ne a kwanaki na shu'umanci, wato kwanakin da ba alheri a ciki. Wayanne kwanaki ake nufi? A wani guri Allah ya gaya mana wa ma'adun fa uliku birihin sarsarin atiya sakkarha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakalin kawiya. wato sai aka kawo ta wayannan kwanaki wanda ba alheri ko ɗaya a ciki saba layalin wa samaniyati ayyamin wato dare bakwai yini takwas wato kamar yanzu da suka ce kwana takwas aka kawo musu wannan iska yinin da ba alheri a ciki a lokacin su shine larabar ƙarshen wata ko kuma in an a gurin wasu malamai an halakar da su ne a cikin watan safar wato larabar ƙarshe a watan safar aka fara halakar da su ina fata an gane sai daga larabar wannan a watan safar laraba ta ƙarshe aka fara halakar da su sai da aka yi wato sakara alayhi saba layalin wa samaniyata ayyami dare bakwai da yini takwas amma mu sayyidina ali karramallahu wajahu ya ce game da mu al'ummar annabi babu wani yini da ya fi wani yini kyau ya fi wani yini albarka ya fi wani yini alheri inji sayyidina ali karramallahu wajahu ma'ana mu ba mu da wani yini wanda yake na shi'umanci sai dai duk abin da aka bayar aka ce a yi mutum ya yi shi domin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala farsanna alaihim riyan sarsaran fi ayyami nahisatin to sai wannan iska ta zo musu muka aiko musu da wata iska mai tsananin sanyi mai tsananin ƙara kun ga a wani guri ya gaya mana wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya iska ce mai tsananin sanyi sannan a wajen ƙara da wajen tasowar ta atiya mai ƙetare iyaka duk wata iska da ka sani mai ƙarfi iska can ta adawa ta ƙetare ta duk wata iska mai hayaniyar guguwa da ƙara waccan iskar ta adawa ta wuce ta ya mina isati linziqahum azabal khizi Allah yake mun yi musu haka ne mun aiko musu da wannan iska mun halakar da su domin mu dandana musu azabar kaskanci filaya ta duniya tun a wannan rayuwa ta duniya wanda kaskanci ya wuce kana takama da tsawo kana takama da karfi har kana cewa ma babu wanda ya fi ka karfi amma a kawo iska ta halakar da kai wala azabul akhirati wallahi kuma azabul lahira za ta fi kaskanci ta fi wulakanci za ta fi wulakanta su ba wai an halakar da su a duniya shikenan ba a'a wannan azaba da aka dandana musu a duniya samfoti ne gabatarwa ne abinda zai zo a lahira ya fi tsananin azaba kuma sai ya fi kaskantar da su domin azabar lahira ta fi kaskantarwa wala azabul akhirati azza wahum la yunsarun kuma su dinnan a lahira la yunsaruna ba za a taimake su ba babu wanda ya isa ya ce ba za a yi musu azaba ba a lahira babu wanda zai iya rage musu azaba babu wanda zai ce amma daga azabar sai zuwa lokaci kaza babu wanda zai iya tseratar da su daga wannan azaba shine taimakon da ba za su samu ba kenan wato taimako ga wanda yake azaba shine ka raba shi da azabar ka raba shi da wannan azabar wannan duk ana yi da mu ne fa cewa idan mutum bai daina saban Allah ba idan mutum bai bi annabin da aka aiko mana ba annabi Muhammadu to babu shakka zai hadu da bala'in azaba a lahira amma mu duk abinda mutum zai yi irin na adawa din nan a wannan duniya Allah ba zai halakar da shi da azaba ba albarkacin annabi Muhammadu wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ya rasulullahi jama'an nan taka Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su sannan kuma Allah bai kasance zai musu azaba ba matukar suna istighfari yau istighfari nawa nawa ake yi a duniya, sannan kuma har yanzu wa'lamu anna fikum rasulallah, ku sani lalle a cikin ku akwai manzon Allah. Har yanzu ana karanta aya kuma ga istighfari ana yi, saboda haka duk wani laifi da mutanen baya suka yi aka halakar da su, kamar irin na ada wannan zaka ga ana yi a yanzu an kyale mutane, saboda wa? Saboda mai gidanmu Annabi Muhammad. Kaga kenan hatta kafiri, hatta mai laifi yana cin arzikin Annabi Muhammad, domin duk abubuwan da sauran al'ummomi suka yi aka halakar da su, yau duk an hada ana yi a wannan al'ummar. Amma Allah bai halakar da al'ummar ba, saboda ya riga ya faɗa matuƙa Annabi na cikin mu, ba zai halakar da mu ba, matuƙa kuma ana istighfari ba zai halakar da mu ba. Saboda haka a ji tsoron Allah, an kawo wannan ne, Ubangiji ya kawo wannan ne domin ya tsoratar da al'ummarsa, saboda soyayyar da yake wa al'ummar nan saboda Annabi Muhammad. Wa ma Samud,
wa amma Samud ba daina hum fatahabul ami ala al-wadi fa kadatum sa'iqatul adab lahun fa kadatum sa'iqatul adab lahun bima kanu yaktubun.
Wa ma Samud fa daina hum fatahabul ama ala al-huda fa kadatum sa'iqatul adab lahun bima kanu yaktubun. Wa ma Samud, amma su kuma Samudawa, alwawu la takadi tartiba, ita wawu ba ta hukunta jeri. Nan da aka kawo Samudawa, aka kawo ada, an fara kawo adawa aka kawo Samudawa, to nan tana hukun, wawun tana hukunci na tsari, domin sai da aka fara yin adawa sannan aka yi Samudawa, kusan tsakanin su shekaru 200 ne. Wa ma Samudu, amma su Samudawa, fa hadainahum, mun bayyana musu da shirya ta hanyar aiko musu manzo, shine mun shiryatar da su. Domin idan ka tafi a zahirin Alkur'ani, wa ma Samudu fa hadainahum fastahabbul ama, amma Samudawa mun shiryatar da su, sai kuma suka zabi makanta, ma'ana kafirci da bata. Kaga karatun bai yi ba, ya za yi shiryayye kuma ya bi kafirci? Ma'ana fahadainahum, sai muka yi musu bayanin shari'a filla filla ta hanyar aiko musu da manzo Annabi Salihu alaihi salam, ya zo yi musu bayanin shari'a, ya nuna musu shari'a. Amma maimakon su bi ya suka yi fastahabbul ama, sai suka zabi makanta. Menene makanta anan? Kafirci. Menene makanta anan? Bata. Maimakon su zaɓi shiriya, sai suka zaɓi ɓata, suka zaɓi kafirci alal huda a kan shiriya, mana suka zaɓi ɓata, suka yi watsi da shiriya. Fa kazarhum sa'iqatul azabi, saboda haka sai tsawa ta azabul fa kazarhum sa'iqatul azabil huni, sai tsawa ta azabul wulaƙanci ta halakar da su, shine ta kama su ta halakar da su. Bima ya kanu yaktubun, sanadiyar abinda suka kasance suna aikatawa. Me suke aikatawa? Sun bautawa gumaka, sun yi barna iri iri. Sai Allah ya ji kansu, ya turo musu Annabi Salihu, shine ya bayyana musu da shari'a ta bakin Annabi Salihu alaihi salam. Sai zo yake su daina bautar gungi, suka ce to in gaskiya ne Allah ne aiko ka, me za ka nuna mana wanda zai nuna cewa alama ne Allah ya aiko ka? Yace me kuke so? Suka ce ga dutse nan a madain salidin, wanda yake cikin kasar Saudi Arabia a yau, kamar yadda ne bayani a baya. Ga dutse nan, muna so ka sa wannan dutse na kuda ya haifi raƙuma yanzu. Ita ma raƙumar in dutsen ya yi tece, to dutsen ya ji ka, raƙuman nan take ta yi. Kun gama? Idan ne muku wannan na sa dutse ya haifi taguwa, taguwa ta haihu, za ku imani da Allah shi kaɗai? Za ku daina bautar gumaka? za ku yadda ni manzon Allah ne, ka ce mun yadda. Wato aka signing MOU kenan. Kun yadda shikenan. Sai kauce gefe guda yayi sallah iya gurbadan abin da Allah ya yassare masa. Can kai sai aka ji dutse na nakuda. Ko sai ga taguwa. Taguwa tana fitowa ta girgiza, ita ma ta dau ciki nan take ta haihu. Ece ta ku imani. Kace kai Salu akwai kai da sihiri. To shine na Allah yake ga mana. Sannan kuma bayan haka aka ce Allah yake to kyale su. Sun saba yarjejeniya ko kyale su. Amma tunda wurin samu ruwan su rijiya ce guda daya. Abin da nake so ka gaya musu. Wannan taguwa tunda su suka nemi a zo da ita. An zo da ita. To ya zamana rana daya ranar shan ruwanta ne, ita za a yi ta ba ruwa, ranan su za su haƙura, tana da nono, su ɗibu nono zai ishe su ringa sha, amma kar su sha ruwanta. Su kuma gobe suke da ruwa ba za ta sha ba, wato a raba kwana kenan. Shima nan ana cikin haka wani kuddari ya zo ba su yara ya ci ba ta zuwa a ce kurin garaba ruwa da ita ya zai a kashe ta. To shine sai suka kashe ta, domin dama tun farko Allah ya ce musu hazihi naqatul lahi lakum aya tazaruha taqul fi ardillah wala tamassuha bi su'in fa ya'khuzukum azabun alim. Wannan taguwa ce ta Allah ta shirifan. Wato saboda ɗaukaka ta Allah yake taguwar ta ce ku bar ta ta ci abinda take so a bayan ƙasa, kar ku shafe ta da wani abu, kar ku cuce ta. Sai kawai suka samu suka soke ta, shine abubuwan da suka yi. To sanadiyar wannan sai Allah ya fushi da su, sai aka ce Jibril ya musu tsawa kawai. Jibril ya tsawa da umarnin Ubangiji, duk suka faɗi suka mutu kawai. Tsawar ta sa dukkansu kowa sai da zuciyarsa ta fashe, saboda ƙara kan ya fashe suka zube banda mu'minan cikinsu. Su Allah ya tsiratar da su, kamar yadda Allah zai gaya mana wa najjina allazina amanu wa kanu yattaqun. Alhamdulillah muna kira ga 'yan majalisar dattijai abinda suka yi. To su lura wani ɓangare, majalisar dattijai ta ba kwamitinta na matasa da wasanni dama cewa ya binciko ya aka yi Super Eagles bata iya zuwa kofin duniya ba, Ghana ta cire ta. To wannan majalisar ta dattijai tunda ita abinda ya dame ta cin Super Eagles, to mu kuma abinda ya dame mu 'yan Najeriya shine mutanen da aka kashe, aka sace, ake kashewa, ake sacewa. Ka kafa kwamitin bincike musamman abinda aka yi kusa da wannan wasa na Super Eagles. An sace mutane, an kashe mutane ran Litinin, aka yi wasan Super Eagles ran Talata. Inda ba su damu da wancan na mutanen ba, mu mutanen Najeriya abinda muka damu da shi kenan. Su kuma cin Super Eagles suka damu da shi. Majalisar dattijai. To majalisar dattijai muna kira ku kafa kwamiti wanda zai binciko me ya jawo aka sace mutane a jirgin ƙasar nan, me ya jawo aka kashe mutane a jirgin ƙasar nan, waye ya sakaci har aka samu aka kai wa jirgin nan hari, aka kashe na kashewa, aka sace na sacewa, har yanzu suna daji ya kwanan su tara. Muna kira ga majalisar dattijai tunda ta kafa kwamiti akan abin da ya dame ta cin Super Eagles, ta kafa kuma mu kwamiti, mu kuma akan abin da ya dame mu kashe dan adam da sace dan adam da jefa dan adam cikin bala'i. Wannan dattijai sun kai dattijai, su abin da ya dame su Super Eagles ba za ta je Qatar ba, mu abin da ya dame mu jirgin ƙasa bai iso da gasa ba. Yan Najeriya ko ka tunda ana kowa da abin da ya dame shi, irin da tijan da muke zaba kenan. Allah ya maganin wannan al'amari, kama mutanen nan da ake yi, Allah ka yi maganin shi da kashe mutane wayanda suke hannu, Allah ka kwato su dan matsayin manzon Allah a wurinka, wayanda suka rasu dan matsayin manzon Allah a wurinka, ya Ubangiji kai musu rahama, ka ba su aljannatul firdaus. Duk abin da yake damun Najeriya na matsala, Allah ka yi mana maganin sa dan matsayin annabi a wurin Allah. A wani guri kuma a samu cewa wani ya addu'a Super Eagles nan gaba ta samu, amma mu nan ba za mu yi ba, domin da Super Eagles ta je Qatar, da Super Eagles kar ta je Qatar ne matsalar mu. Irin da ta da majattawa wai su kafa committee, abin da ya dame su wai ake Super Eagles ba ta Qatar ba. Allah shi kiyaye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أكوي سيركن ساني تيلا باشي دا لافيا دا سوران مر يا رسكو سيركن ساني تيلا يا رسو da sauran duk waɗanda suka rasu, Allah subhanahu wataala ya gafarta musu. Albarka Fatiha da salatul fati. Alarama shi ma ya rasu, duk waɗanda suka rasu Allah subhanahu wataala ya musu rahama, ya ba su aljannatul firdaus, ya sada su da citan manzon Allah saboda matsayin annabi a wurin Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, al-Qatim lima sabaq, Nasiril haqq bil haqq, والهادي إلى صراطك المستقيم, وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.